pitti la za das kai ke danko pitti la za tale kai ke danko pitti la za ta za kai ke danko pitti la za ta za ka ta za go dan ta barayuwa ta kowa masalar zaman takewa za ta warware wa kowa alƙiblar mai yan arewa a pitti la za a warwarewa fitilar rayuwa mai haska gidan kowa shiri na sawaba FM.
Babu shakka rayuwa mafi yawancin matasa a wannan karnin ya ta'allaka dandalin sada zumunta. Shin bamu da abin yi face dandalin sada zumunta?
To dandalin sada zumunta a yanzu ma ya zama kasuwa a kai miki dole. Idan ka je kasuwa zaka gamu da mutumin kirki, zaka gamu da wanda ba na kirki ba. Zaka gamu da wanda kasuwanci ne ya kawo shi. Zaka gamu da kuma wanda sane, ma'ana sata yazo yi ma wasu a kasuwa.
A dakace mu.
Fitila. Fitila. Fitilar rayuwa mai haska gidan kowa shiri na sawaba FM tashar mata al'umma.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku a wani shirin. Inda a yau shirin namu zai yi duba cikin maduban fahimta dangane da dandalin sada zumunta a rayuwar matasa. Dandalin sada zumunta wata kafa ce da ke nufin wata sabon duniya ce wanda ba mu gama sanin hakikaninta ba. Duniya ce mai cike da annishuwa da raha da sauƙin sadarwa da sauƙin rayuwa da sauƙin mu'amala da sauƙin abota da hanyoyin samun faɗakarwa da gabatar da hakkokin rayuwa a wani tsari mai kama da rayuwa ta hakika. Akwai dandalin sada zumunta kamar haka: dandalin Facebook, Twitter, Google, Pinterest, Instagram, YouTube, Tugo, WhatsApp da dai sauransu. Sannan dandalin sada zumunta na da alfanu ga rayuwar matasa wajen bunƙasa kimiyyar sadarwa da fasahar sarrafa bayanai. Dandalin sada zumunta ta yanda ya bunƙasa ya kasance abu ne mai cike da mamaki ga duk wanda ya san asalin lamarin, amma bai kai irin mamakin da ke ɗauke da sabuwar duniya da ta tsiro a cikinta bayan shekaru ƙasa da goma da suka shuɗe. Jonan A a shekarar 2013 ya bayyana cewa akwai matasa da yawa a dandalin sada zumunta tsakanin 'yan mata da samari da tsofaffi da zawarawa da gwagware da tuzurai duk sun yi rijista kuma suna sada zumunta iya gwargwado. Babban abin da ya sauƙaƙe yaɗuwarsu a wannan dandalin kuwa dalilai ne guda biyu. Abu na farko shine samuwar wayar salula a hannun jama'a wanda ya zama gama gari da duniya baki ɗaya. Abu na biyu shine sauƙin mu'amala wanda ya sa duk wanda ya shiga sau biyu baya buƙatar wani darasi kuma. Wasu matasa da ke amfani da dandalin sadarwa suna amfani da shi ne wajen abubuwa kamar haka: yin abota da samar da sanayya mai amfani da amfanarwa da fahimtar rayuwa ta hanyar kallon yadda wasu ke tafiyar da rayuwarsu a duniyar da suke. Akwai kuma samantaka tsakanin 'yan mata da samari da koyon addini da siyasa da raha da faɗakarwa da hayaniya iri-iri. Kuma akwai majalisu da matasa sukan kafa masu amfanu sosai. Akwai zarurrukan tattauna na musamman masu amfanu ƙwarai da gaske da dai sauransu. Sai dai wasu matasa rayuwarsu kawai suke a dandalin sada zumunta ba tare da sun san wani abu mai mahimmanci da ke kunshe a cikinta ba. Kawai su dai su hau su yi chatting ko su kalli hotuna ko samari su yi 'yan mata ko 'yan matan su yi samari. Wai shin ya matasa ke kallon dandalin sada zumunta ne?
Sunana Idris Abdullahi da ke unguwar Cerbin Barau. Kamar yadda nake kallon social media ko wanda aka fi sani da dandalin sada zumunta a yau, wani fage ne wanda aka samar da shi domin isar da sako wanda suka shafi al'ummar duniya baki daya. To amma sai dai akwai wasu kalubale wanda mai wasu tane wanda suke da wata fahimta daban sukan isar da abubuwan da basu dace ba ta hanyar wannan kafar sada zumunta. Hannan tana ƙara bunƙasa ilimi da kuma wayar da kan al'ummar duniya a bangarorin da suka shafi rayuwar al'umma kamar irin lafiya, ilimi, noma, kasuwanci da ire-iren su. To kawai ni abin da zan ƙara jan hankali ga al'umma shine shi wannan dandali ba wai an samar shi ne dan kawai mutum kowane abu da yake marar amfani kuma yazo ya sa shi ba, ya tallata ya watsa wanda wani kuma yakan iya jawo wa al'umma mai tashin hankali ko kuma ya haifar dai da wani mummunan abu wanda ba zai yi wa al'umma dadi ba. Amma ta yi mai amfani da shi kamar yadda wanda suka samar da shi sun samar da shi ne dan isar da mai abubuwa masu amfani daga rayuwar al'umma. To mu yi kokari wajen mai yin amfani da wannan fage dan isar da irin wayannan sakuna da ilimi da kuma abubuwan da za su kawo mana ci gaba ga rayuwar mu.
sunana Malam Garba.
Dandalin sada zumunta wato social media
na fahimci wata hanya ce ta ci gaba da aka samu na zamani, sai dai wani lokacin illolin sa suna fin alkairan yawa mu musamman a yanzu. Dan za a ga sau da yawa mutane suna yada maganganun da ba su ne ba, ko kuma kaga an yada abu sai ka je ka kai ma kana niyyar yada sai ga ba haka ba. To duk irin waɗannan suna faruwa, da kuma tabarbarewar tarbiyya da take faruwa ta wajen Facebook din nan, kamar abin da yayi faru kwanan can din nan na wata yarinya da ta yi wata shiga har wani mai batan ji ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga wannan ya kawo gurgurunta akan musulunci wanda yake har an samu wata illa ta faru, da abubuwa dai da yawa da suke faruwa na matsalolin sa, amma shi ma duk abin da aka yi in yana da rashin amfani to zaka same shi da amfani. Akwai amfani wajen sadar da abin nan zumunci, wajen fadakar da mutane da wasu abubuwa makamantan haka, amma dai illolin ni a fahimta ta sun fi yawa.
Sunana Umma Shehu, wanda aka fi sani da Umma Mallam, irin gwarancin Equatus. Gaskiya social media gaskiya dai yana da matukar muhimmanci ga wasu mutanen, amma dai wasu yana kawo musu gurbatanci. Zaka iya haduwa da ɗan uwanka wanda baka sani ba, anan zai san kai ɗan uwan shi ne in wani abin ya haɗa ko kuma kuna magana da shi. Yana da matukar amfani, wasu kuma sun dauke shi gaskiya da wata manufa, suna taka burinsu ga shi, suna kawowa abu gurbatanci.
Sunana Zakariya Yusuf Ibrahim. Dangane da wannan maudu'in da duk abin da ya danganci WhatsApp, Twitter, Facebook da sauransu dai, ni ina ganin hanya ce wacce yake sau da yawa ana iya sadar da zumunta ta bangaranta, wanda kuma wasu ba su san junansu ba, ta wannan hanyar akan samu fahimtar juna, har ma daga ƙarshe a fahimci juna. Dadi da ƙariya, akan iya yin auratayya ta wannan sigar, wani Allah ya hada su ta wannan bangaren suna tare da junansu, kulawa da wani abu yakan jan hankalin juna har a shaku. Daga ƙarshe sai ka ga an kulla alaka ingantacciya. Sai dai akwai wata matsala guda daya da nake tunani a takaice tana iya faruwa a tsakani, musamman idan aka samu rashin fahimta da kuma tsari wanda yake ba gina shi da inganci ba. To wannan ina ganin matsala ce wacce take ta cikin gida, ana iya gyara ta yayin da aka fahimci juna. Wannan shine abin da zan iya cewa.
A yau shirin namu yayi tattaki ya bibi matashin nan wanda ke watsa labarai a kafar sada zumunta wato online editor, ba kowa bane face Suleiman SD, domin jin a tasa mahangar ya yake kallon ma'anar daddalin sada zumunta.
Idan aka ce social media, ma'ana da Hausa ana nufin kafafen sadarwa na zamani ko kafafen sada zumunta, wata kafa ce kamar yadda sunan ya bayyana, wacce ake aikewa da sakonni, amma yawanci an yi ta ne domin ta sada zumunci tsakanin wani da wani, waɗanda suke da wasu abubuwa da suke kamanceceniya da juna. Na farko, ko dai shekarun haihuwa, ko kuma makarantar da suka yi tare, ko kuma kwasa-kwasai da suka karanta, ko kuma kala aikinsu, ko kuma garinsu, ko ƙasarsu. Indai kuna da irin kamanceceniya da waɗannan informations, ma'ana bayanai, to ita kuma waɗannan kafafen sada zumunta tana da wasu abubuwa da aka saka mata a cikin ta wanda za ta yi kokari ta zaƙulo mutanen da suke da irin waɗannan kamanceceniya, ko suka nuna suna sha'awar wasu abubuwa kamar harka ne na fina-finai ko harka ne na wasa, suke da sha'awa iri ɗaya, to wannan duk za ta dinga haɗa su a wuri ɗaya. Har ta kai ta kawo ma bayan wannan kuma za ka iya samun wanda baka san shi ba, bai san ka ba, ka neme shi da abokantaka, ku kulla abokantaka, walau taimako amfani ko kuma ta zama abokantakar mara amfani ce. To wannan a dunkule shine kafafen sada zumunta, amma suna ɗamfaruwa ne tare da yin aiki da sabuwar fasahar da ci gaban zamani ya kawo, wato ta internet. Sai dai kuma sun rabu kashi-kashi su kan shi kafafen sada zumunta. Akwai waɗanda aka san su, akwai waɗanda suke ba su suna kamar ragowa ba, akwai waɗanda kuma suke na wasu kalar mutane ne daban, ba kowa ke amfani da su ba.
Shin ta yaya za mu yi amfani da lokacinmu domin yin abin da ya kamata, ko cimma wani buri da kuma yin abin da ya dace a lokacin da ya kamata? Sannan ta yaya matashin da ke gida zai ƙaru da wani ilimi ta dandalin sada zumunta? Abubakar Suleiman SD na da ƙarin bayani.
Wato cigaban fasahar zamani yanzu ya kawo duniya ana tana tafiya ne a wani mataki da ake ce mata wai global village, ma'ana duniya a dunkule a wuri ɗaya a tafin hannunka. Abin da yake faruwa a China zaka iya ganin shi a nan Najeriya, ƙarshen duniya kenan. Abin da yake faruwa a wani gari zaka iya ganin shi a cikin ɗakinka. To kenan an kulle wancan yanayi, an cire magana ta cewa wai nisa ko tazara ko sai ka tafi da kanka. Idan aka yi rashin sa'a, ɗalibi ko kuma yaro yana zaune a gida ko ma babba ne, yana gamuwa da irin waɗannan bayanai akai 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 to har sai su iya nasara su canja mai ra'ayi ko tunani ko kuma su gurbata mai nashi tunanin. Amma idan akai dace kuma aka dora shi a hanya bisa wani abu da ake ce masa a sanya ido na iyaye, suna ce masa parental guidance a turanci. So anan ba mu fi amfani da shi ba. Idan ma waya ce ko kuma na'ura ce ta computer ko tablet zaka ba ma danka ko wani dalibi ko kuma kai ma zaka yi amfani da ita, to akwai abubuwan da zaka dinga shigarwa. Shi wannan parental guidance in ka saka shi zai kulle duk wasu wurare da bai kamata a ce wani ya shiga da wannan na'ura da ka ba shi ba. To amma kuma ba kowa ya san yadda zai saka wa ƴaƴan shi ko kuma wanda ya ba wannan na'ura ba. Kawai shikenan, in dai aka yi rashin sa'a ya gama da irin wayannan shike ga kuma an zo an zuba ba dauka daidai ba.
Akwai matasa da dama da ke amfani da dandalin sada zumunta domin samun kuɗi ta yadda suke kasuwanci daban-daban. Wai shin me yasa matasa ba za su kwaikwayi rayuwar wasu ba waɗanda suke burge su ko kuma suke bibiya a shafukansu na sada zumunta domin ya zama darasi ko izina a gare su, ta yadda idan suka yi amfani da wannan damar wasu su ma za su bibi rayuwarsu tare da burge su a shafukansu domin gina rayuwarsu ta yadda za su tsaya da kafafunsu ba tare da ɓata data ba wajen kallon status ɗin mutane? Ta yaya dandalin sada zumunta ke da amfani a rayuwar matasa ta yau da kullum? Tambayar da muka yi wa Abubakar Suleiman kenan.
Dandalin sada zumunta kamar kasuwa, abin da ake ce mata kasuwa wai akai miki dole, kirarin da ake mata kenan. To dandalin sada zumunta a yanzu ma ya zama kasuwa akai miki dole. Dole sai ka shiga gurin nan zaka san me ke faruwa a wasu wuraren. Sai ka shiga wannan guri zaka san me ke faruwa a fannin da kake. Akwai bayanan da za a iya samun su a wuri nan makota. Akwai wasu bayanan kuma da wani ne zai iya yi daga can ne sai ya tura. Ina nufin ilimi yana da faɗi. Watakila wani ne a wata ƙasa mai nisan duniya ya rubuta wannan abin mai amfani. To kai kuma kana nan kai ba ka sayi littafi ba ko kuma shi ba a littafi ya rubuta ba. Shi ba a talabijin ya rubuta ba. Shi ba sakon murya ya a radio ba. Watakila a social media ya to wannan ilimin yana wannan gurin. Akwai abokanan kasuwanci, abokanan hulɗa. Yanzu ana yin kasuwanci kamar kasuwa ce da niyyar da kaje da haka zaka same ta. Ina nufin yanzu kowa zai iya amfana da social media kafafen sadarwa na zamani bisa niyyarsa da wace niyya ya shiga na farko. Na biyu kuma menene tasiri da suwa da suwa ya gamu da ya shiga gurin. Idan ya sa'a ya gamu da ƴan kwarai irin nasa masu wannan ra'ayin in kasuwanci ya je ya gamu da ƴan kasuwa waɗanda sun goge a wannan yanayi za su dora shi a hanya. Haka zalika kuma idan ilimi ne ya sa'a ya gamu da wanda suka karanci irin fannin da yake so ya karanta, to shi ma wannan zai ƙara samun abubuwa na karatu, abubuwa na kallo ko na saurare da za su iya, ma'ana dora shi a hanya. Duk abin da zai tasiri a nan gurin wajen sawa ka amfana da ita social media bai wuce abubuwa guda biyu ba. Na farko shine kai taka tsantsan bayan ka san da niyyar da ka shiga saboda za ka yi addu'a duk abubuwanka da kai niyya Allah ya baka kwarin gwiwa. Na biyu shine kuma idan da hali kafin ka shiga ka nemi waɗanda suka riga suka shiga a wurin suka zama sun yi suna ko sun dade a gurin, ka tambaye su me da menene shawarwarinsu zaka fara amfani da kaza 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 kaza. Na uku in ka shiga ka zama very focused, ka san abin da ya kawo ka. In kasuwanci ka je yi to kada ka je ka dinga yin wasu abubuwan daban dirfafa harkar kasuwanci har sai ka zama gwani ka shara bangaren kowa ya san ka. In neman ilimi kake yi to nemi waɗanda suke neman ilimin nan, nemi abokananka da group da duk ake neman ilimin irin wannan. Yanzu an ƙara samun cigaban fasaha sadarwa, akwai abin da ake ce masa wai artificial intelligence. Shi wannan artificial intelligence din wata na'ura ce ko wata fasaha ce da aka yi ta yanzu a cikin harkoki na fasaha sadarwa da idan yanzu sha'awarka shine kasuwanci kana dan faruwa da wannan, ma'ana kana nuna sha'awarka da guda daya zai fara jiro maka irin saboda ya ga kana da sha'awa irin wannan. To idan kuma burinka kasuwanci ne shi ma haka zai kawo maka. In karatu ne burinka, in ka danna guda daya guda biyu, in ka shiga guda uku haka zai dinga kawo maka su ka dinga zaba. In ma video ne ka kalla na kasuwanci ko na karatu shi ita wannan na'ura artificial intelligence za ta iya ta zayyano maka irin waɗannan kala-kala. To in ka zama wanda ya maida hankalinsa wannan zai taimaka maka sosai ka amfana da wannan sabo fasaha cigaban zamani ta social media, ma'ana kafafen dandalin sada zumunta na zamani.
Ya kamata mu sani dandalin sada zumunta na da matukar amfani ta wani bangaren, ta wani bangaren kuma bashi da amfani. Sannan ya kamata mu guji amfani da lokaci da yawa a dandalin sada zumunta fiye da kima, domin ba za mu iya samun isasshen lokaci wajen gudanar da abubuwa masu muhimmanci a rayuwarmu har ma ya kai ga ya taba ibadunmu. Sannan kuma ya kamata mu nesanta kanmu da kallo ko karanta abubuwan da basu dace ba, da kuma saka hotuna ko yin furici da bai dace ba. Hakan na janyo rikici ko bata suna. Ya kamata duk mu guji ire-iren waɗannan abubuwa. Ya dai kamata matasa suna sara suna duban bakin gatari ba domin komai ba, sai don amfana da zama jarumai. Duka-duka ana muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokacin. Yanzu a madadin jagoran shirin Babangida Usman Hadeja, sai ni da na shirya na gabatar Sadiqa Umar mai malari nake cewa Allah ya haɗa mu da alkhairansa.
Shall we die?